الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا يمتي الله سبحانه وتعالى تأيكم سيحدامو سامو فأكر جا جونمو abisa abin da ya shafi haƙƙin makwabta, wanda abu ne wanda a yi wannan yanayi ko wannan zamani da muke ciki musulmai suna wasa da shi, kuma suna shiga haƙƙinsa. Wannan yasa a wannan rana muka ga ya dace da mu faɗakar da kawukanmu da junanmu wannan haƙƙi mai girma wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi cikin haƙoƙi guda tara, ko cikin wasu mutane guda tara waɗanda ya wajabta a kyauta samusu, inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'budu llaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin والجار في القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ولن ننوء المتعني بلا ترى وان الله سبحانه وتعالى يوم السبايس دا سوتوتا تامس دا كتسم. ولن ننوء ترى الله سبحانه وتعالى سيسنى مقرسي يكسى makwabci zuwa kashi biyu, ya ce wal jari bil qurba wal jari junub. Kashi na farko makwabci wanda yake makusanci, kashi na biyu kuma makwabci wanda yake manisanci. Malaman tafsiri sun yi sabani akan wanne makwabci ne ake kiransa bil qurba, wanne ne kuma makwabcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kira shi wal jari junub. قولي نفر قولة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يكي والجار في القربة فيني مقف فين دي يكي مسلمي مقف فيني مسلمي مقف فينك مسلمي مقف فينك مسلمي والنسيني مقف فينك سبودة دكا مسلمي مقف فينك وان مسلميني والجار الجنوكما مقف فين دي يكي با مسلمي با wanda yake ba musulmi ba, saboda duk wanda ba musulmi bane manisancin musulmi ne. Kauli na biyu mujahid, kauli ne na mujahid wanda yake cewa wal jari bil qurba shi ne makwabcinka wanda kake da alaka na jini da shi, ma'ana makwabcinka kuma dan uwanka. Wal jari junub kuma makwabcinka wanda ba dan uwanka bane na jini. Wannan shi ne kauli na biyu. Kauli na uku, wasu suka ce wal jari bil qurba makwabci wanda yake na gidaje, makwabcin gidaje. Wal jari junub shi kuma makwabci wanda ba na gidaje ba. Wannan kauli shi ne wanda ya shahara, amma kaulin da asalin lugha ta Larabci yake ayyada wannan kauli shi ne kauli na farko wanda Abdullahi bin Abbas yake cewa wal jari bil qurba makwabci wanda yake musulmi, wal jari junub makwabci wanda yake mushriki ko kafiri wanda ba musulmi ba. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala ayoyi masu yawan gaske a cikin Qur'ani yakan nuna musulmai gabaki ɗayansu abu ne guda ɗaya, kuma ya haɗa ƴan uwantaka tsakanin musulmai gabaki ɗayansu, ya haɗa ƙauna tsakaninsu. Daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, anan ya kulla dangantaka da alaka da ƙauna tsakanin musulmai gabaki ɗaya. Yace ba'duhum awliya'u ba'd, haka ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Anan ma ya hada alaka na zumunci da yan uwantaka da kauna tsakanin musulmai ga baki daya ko a ko ina suke. Haka ayoyi masu yawan gaske wanda suka zo a wannan babi daga ciki Allah subhanahu wa ta'ala yake innamal mu'minuna ikhwa fasilihu baina akhwaykum. Wadannan dalilai da suka zo a cikin Qur'ani da wasu hadisai da manzo sallallahu alaihi wasallama shi ma yake nuna cewa musulmai duka ƴan uwan juna ne, al-muslimu akhul muslim. Da sauran hadisai da suka zo da wannan ma'ana ko a wannan babi duk suna ayyana wannan kauli na farko na cewa wal jari fil qurba ana nufin musulmi maƙwabci, wal jari junub ana nufin musulmi wanda maƙwabci wanda ba musulmi ba. Hakanan idan aka duba kauli na biyu shi ne zai zamanto kaulin da zai zamanto mafi kwari bayan kauli na farko, saboda karaba a larabci asalinsa yakan nuna alaka ta ƴan uwantaka. Shi yasa duk inda Allah subhanahu wa ta'ala a Qur'ani ya ce wa bizil qurba wa atitil qurba haqqa fa atitil qurba haqqa wa bizil qurba da makamancinsu, duk yana magana ne akan ƴan uwantaka, kula da ƴan uwantaka. Wannan yasa in aka ce karaba a larabci yana bada ma'ana kusanci na ƴan uwantaka na jini ko na nono. Wannan zai sa kauli na biyu shi ma zai kasance yana da wajibi mai ƙarfi, wal jari bil qurba ma'ana maƙwabci wanda yake ɗan uwanka, wal jari zunubi maƙwabci wanda yake ba ɗan uwanka bane, kawai maƙwabtaka shi ne kawai ya haɗa ku. Saboda a lugha ana cewa zul qaraba ga wanda kake da alaka da shi na jini ko na ƴan uwantaka. Idan aka ce ajinabinka wanda kuma ba ka da alaka da shi na jini, shi yasa ake cewa bai halitta ka kallafi ajinabiya ba, saboda ba ƴar uwarka ba ce, ta halitta ka aure ta, saboda haka babu alaka ta cuɗanya ko magana ko kallonta tsakaninka da ita. Kamar yadda wannan kalma ta ce wal jari junub, al-junub din nan a nan ne ake ɗaukan ajinabi wanda ba ɗan uwa bane ko ajinabiya matar da ba ƴar uwarka ba ce. Wannan duka yana nuna kauli na biyun da shi ma yana da wajibi. Sannan hadisin da Imam al-Bazzari ya rawaito a cikin Musnad daga hadisin Jabir bin Abdullah wanda zai zo a nan gaba, shi ma duk yana ayyada wannan kauli na cewa shi ne wanda yake kwari yake ƙarfi bayan kauli na farko. Kauli na ƙarshe kuma duk da kasancewar shi ne mashhuri shi ne kaulin da zai zamanto na ƙarshe, shi ne wanda yake shahara. Za mu yi bayanin kowanne daga ciki insha Allah subhanahu wa ta'ala dalla dalla. Wannan aya tana nuna muhimmancin haƙƙin maƙwabci, sannan kuma ayar tana nuna hatsarin danne haƙƙin maƙwabci. Me yasa? Saboda farkon ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni kuma ya zo ya yi hani. Umarni shi ne ya ce wa'budullah, hani kuma ya ce wala tushriku bihi shay'a. Wannan umarni ne, babu wani umarnin da yake sama da shi, saboda umarni ne na bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala, umarni ne a babi na uluhiyya, babin da babu wani mahaluki yake da wannan abu sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. Sannan kuma hali sai ya zo ya yi hali akan diddu ko kishiyan uluhiyya din, wato shirka, ya ce wala tushriku bihi shay'a, ku bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kar ku yi tarayya, kar ku nema masa abokin tarayya, kar ku nema masa wani abin bauta banda shi, wala tushriku bihi shay'a. Tukunnan ya kawo waɗannan abubuwa ɗin guda tara. Wa'budullaha da ke umarni ne yana nuna muhimmanci da yawan ladan da wanda yake kula da haƙin makwabta yake da shi. Saboda an yi mukaranan bawa makwabci haƙinsa da bauta, da bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga wannan abu babba ne. Kamar yadda waɗannan abubuwa guda biyu shine la ilaha illallah. Anan Allah subhanahu wa ta'ala da yace la ilaha shine ma'anar wannan hali din, wala tushriku bihi shay'a wa abudullaha shine ma'anar illallah. Tunda kuwa haka ne, anan bawa makwabci haƙinsa yana karkashin uluhiyya ne, shine illallah. Wannan yana nuna muhimmancinsa. Saboda mukarana tsakanin abubuwa guda biyu a Qur'ani ko hadisi manzo sallallahu alaihi wasallama ko a maganan waɗanda suke da ƙorewa, suke da fasaha da balaga da larabci, yana nuna muhimmancin abin da aka hada shi da shi. In kana so ka gane sosai, ka duba wasu ayoyin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hada tsakanin godewa Allah subhanahu wa ta'ala da godewa iyaye. Anishkuru li wa liwalidayka, wannan yana nuna muhimmancin iyaye ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya hada kansa da kuma iyaye. Haka nan wasu ayoyi da Allah subhanahu wa ta'ala yake mukarana din wasu abubuwa da kansa ko kuma wasu abubuwa da manzo sallallahu alaihi wasallam, domin ya nuna muhimmancin waɗannan abubuwa. To haka nan anan Allah subhanahu wa ta'ala wa abudullahi nan yayi mukaranan haƙƙin makwabci ko bada haƙƙin makwabci ne ko ladansa da kuma bauta masa shi kadai. Sannan kuma ya nuna hatsarin danne haƙƙin makwabci, yayi mukaranansa da hatsarin shirka. Hatsarin shirka, yadda shirka yake da hatsari, haka nan danne haƙƙin makwabci shi ma yake da hatsari. Saboda wa abudullaha ijabi ne wala tushriku, shi kuma sarbi ne. Saboda haka wa abudullaha zai shiga karkashin bawa makwabci haƙƙinsa, wala tushriku bihi shay'a zai shiga karkashin danne haƙƙin makwabci. Kowa ya riga ya san matsayin shirka. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-janna wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimina min ansar. Wannan shine mawkifi na shirka, duk wanda yake bautawa wani Allah, to Allah ya haramta masa shiga aljanna, makomansa wuta ne. To tunda an yi mukaranan shirka da danne haƙƙin makwabci, wannan yana nuna wani a gobe kiyama ba za a shigar da shi wuta ba ne sakamakon ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ko ya tauye wasu nau'o'in ibadu. Ba dan wannan za a sa shi wuta ba, ko ba dan wannan za a hana shi shiga aljanna ba. In aka binciki ibadunsa ya yi su daidai, in aka binciki abubuwan da aka hane shi ya nisance su gaba ɗaya, amma sungurum din sa sai zai samu kansa a cikin wuta, ya rasa me ya yi aka sa shi cikin wuta, ko kuma me ya hana shi shiga aljanna, komai kuma ya yi, kuma duk abin da aka hana din nan ya nisanta. To yakan iya dawowa a yayin wani makwabcinsa yake dannewa haƙi, abinda shi a ganinsa bai kai ya kawo ba, ba komai ba ne, shi ne ya zamanto ya kai ya kawo, ya shigar da shi wuta, aka hana shigar da shi aljanna. To kaga wannan yana nuna khutura ta danne haƙin makwabci. Sannan kuma yake nuna muhimmanci ko tarin yawan ladan wanda yake kula da haƙoƙin makwabcinsa. Wannan istinbati karkashin wannan aya kenan da muka karanta. Idan muka dawo hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama, hadisan da suke nuna mana muhimmancin haƙƙin makwabci ko girmansa suna nan da dama. Su ma za mu kawo wannan hadisai mun istinbati abubuwan da suke nuna muhimmancin haƙƙin makwabci a cikin wannan hadisai. Daga cikin wannan hadisai, hadisin da Bukhari da Muslim suka rawaito daga hadisin Abdullahi bin Umar da kuma hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anhuma, manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma zala jibrilu yusini bil jayi hatta zanantu annahu sayuwarrithu. Yace manzo sallallahu alaihi wasallam yake Jibrilu alayhi salam bai gushe ba, bai daina yi mini wasiki akan makwabci ba, sai da har nazari zai gadar da shi, ma'ana zai mayar da makwabcina cikin magadana. Wannan hadisi akwai aujihi da dama da yake nuna muhimmancin haƙƙin makwabci a cikin. Wajihi na farko, kalmar da ta zo mazala, mazala wannan malaman nahawu sun saka shi cikin af'alul istighrar, abinda ake yin sa yau da gobe kullum. Saboda haka bai ce kana Jibril alayhi salam, kana Jibril yusini, bai faɗi haka ba. Mazala, mazala Jibrilu yusini biljari, lafazin mazala dinnan ka ce kowanne awa ko kowanne minti ko kowanne sakin Jibrilu yakan saukowa ya ce ga manzo sallallahu alaihi wasallama, kafa kula da haƙƙin makwabtanka. Saboda yana nuna yawan zuwan Jibrilu da batun wasiki ko batun kula da haƙƙin makwabta. Shi yasa ya kawo wannan lafazi mazala. Saboda kalmomin larabci fahimta su shi ne zai baka fahimtar ma'anar hadisi ko kuma ayar Qur'ani. Shi yasa za ka samu fassarar wata aya a gun wani malami wanda ba shi da fahimtar lugha ko ma'anar kalmomin larabci. A lokacin da ka zo ka fahimci wannan aya ko wannan hadisi a gun wanda yake da fahimtar ma'anar kalmomin larabci da kuma aujihin ilimi na larabci, za ka zo ka ga kamar ma dama baka samu bayanin wannan aya ko kuma wannan hadisi ba, za ka same shi sabon fahimta, sabon kamar baka karanta shi ba. Wannan shi yasa malamai su karanta littafi dai abun wannan malami, su je su maimaita shi abun wani malami daban. An gane, dan ka karanta littafi ka soke shi, ba shi kenan wai ka gama fahimtar littafi ba ne. Wanda ya koya maka littafi ya koya maka daidai fahimtar sa. A lokacin da ka ɗauki wannan littafi ka je gaban wani malami kuma, za ka ji tamkar baka karanta shi ba, alhali kuma ka karanta. To anan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce mazala Jibrilu. Fadan mazalan din yana nuna Jibrilu alaihi salam yana yawan ta saukowa musamman da batun kula da haƙƙin makwabta. Wannan wajibi na farko. Wajihi na biyu kuma a wannan hadisi da yace hatta zananto, hatta dinnan idan ya zo ya haɗu da mazala zai ba da wani wajihi daga cikin ilmul ma'an wanda yake nuna muhimmancin haƙƙin makwabci, abinda malaman ilmul ma'an suke kiransa al-qasr. Saboda mazala da ya kawo sai can gaba ya kawo hatta, ma'ana yawan wasikin da Jibrilu yake wa manzo sallallahu alaihi wasallama akan kula da makwabci, har yayi oba manzo sallallahu alaihi wasallama ya zaci cewa makwabcinsa zai gaje shi. To wannan yana nuna shi makwabci haƙƙinsa, nauyin haƙƙinsa yana daidai da ko kusan nauyin haƙƙin ƴaƴa ko magada, ma'ana yadda duk wani abin da ya taso maka ko ya tashi ƴaƴanka ko magadanka mata da makamancinsu, za ka tsaya ka kula. To irin wannan kulan za ka zo tawa makwabtaka. Shi sai ce hatta zanantu annahu sayuwarrikuni, wanda yake gadanka ba ka sani a ƴan uwanka ba, ba dukkan ƴan uwanka bane za su gaje ka. Saboda akwai hajari a gado, a ƴan uwanka din wasu suna kare, wasu su hana su gadanka, akwai hajari. To tunda kuwa haka ne, ƴan uwan da za su gaje ka ne su ne manzo sallallahu alaihi wasallama yayi mukaranan su da makwabtanka. Kaga kenan, idan muka duba a gaskiya a wannan zamani ana wasa da haƙƙin makwabta. Misali, a yau in aka ce washegari da safe ba ka da abin da ƴaƴanka da matanka za su karya, duk wani abin, duk matakin da za ka yi da fafutukan da za ka yi da buge-bugen da za ka yi, sai ka samu abin da za su karya. Haka ne idan ba su da abincin rana ko abincin dare, ko aka ce sallah ya yi ba su da kayan sallah, duk fasu sakan da zake sai kai ka liba musu abin da zasu kariya ko abincin su na rana ko na dare ko kuma kayan sallah. To haka nan manzo sallallahu alaihi wasallama yake so ko ya nuna a wannan hadisi a wa makwabta, saboda yayi bukana nan makwabta da magada. Magada a ɗan uwan masu makusanta ne, wanda ba za ka taɓa yarda su shiga cikin wani kunci ka zauna ka zuba ido ba, sai dai ka tashi ka yi tafa su take ga cewa ka shirya su daga cikin wannan kunci. To abin tambaya shi ne a nan, shin mu yanzu muna wa makwabtanmu haka? To saboda haka a wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallam yake hatta zanantu annahu sayuwarrithuhu, wannan yana nuna muhimmanci haƙƙin makwabta da ke an yi muƙarana tsakaninsu da magada. Magada a ɗan uwan ma mafi kusanci ne. Sannan kuma wani wajibi daban wanda zai zamanto na fudu a wannan hadisi, manzo sallallahu alaihi wasallam yace ma zala jibrilu yusini ya dauko kalima ta wasiya ko ta wasiyi yayi amfani da shi. Saboda wasiya fi'il qaul da abin da yazo da ma'anan waɗannan kalmomi ma'anan su daya ne. Misali alaihi salatu wassalam bai ce ma zala jibrilu ya amuru ni ba, bai ce ma zala jibrilu ya kulu ni ba, bai faɗi haka ba. Duk ya bar waɗannan kalmomi yayi amfani da ma zala jibrilu yusini. Wasiya magana ne ko aiki? Abu ne ka faɗe shi ko ka aikata shi? Abin yana da muhimmancin gaske, ba kaman umarni ko kuma fada ko fi'ili ba. Idan ka ce ya amuru ni ya kulu li da makamacin wannan, bai kai ka ce yufi ba. Shi yasa maganan da mamaki yake isarwa na dabda rasuwarsa ake kiransa wasiya, saboda babu magana mai tsada mai muhimmanci irin wannan magana, babu shi. Saboda maganganu ne na ƙarshe wanda daga su ba zai ƙara yin magana a duniya ba, shi yasa ake kiransa alwasiya. Shi yasa ake ɗaukan maganan mamaki wanda ya rubuta ya bari ko ya faɗa wa wani dabda rasuwarsa, ake ba shi muhimmanci. To haka nan manzo sallallahu alaihi wasallam a nan yace ma zala jibrilu yusini, bai ce ya amuru ni ko ya kulu ni ba. Wannan duka suna nuna muhimmanci da girman haƙƙin makwabta. A takaice a wannan hadisi akwai aujishi guda hudu wanda suke nuna muhimmanci da girman haƙƙin makwabta. Wajibi na farko shi ne da yace ma zala, yayi amfani da kalima ko fi'ili na istibrari ma zala. Wajibi na biyu da yayi amfani da kasr da yake hatta. Wajibi na uku da ya haɗa alaƙa tsakanin makwabta da ƴan uwa na kub da kub magada. Wajibi na huɗu da ya yi amfani da kalima ta yusi ko kalima ta wasiya. Wannan yana nuna girman haƙƙin makwabci a wannan hadisi kenan, wanda Bukhari da Muslim suka rawaito. A wani hadisi kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi muƙarana tsakanin haƙƙin makwabta da imani. Cikin muƙaranan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a ayar da muka fassara, wancan aya bambancinsa da wannan hadisi ko waɗannan hadisai da suka yi muƙaranar haƙƙin makwabta da kuma imani, ayar da muka karanta ayar yana magana ne a babi ko a makami na al-Islam. Saboda wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an, makami ne na al-Islam. Waɗannan hadisai kuma sun yi magana akan makami na imani. Duk da wancan ayar ma aka iya fassara ta ta wani wajibi ya zamanto a makami na imani, saboda wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an fassara ne na la ilaha illallah. La ilaha illallah a cikinsa ne aka samu mabahisin imani gabaki ɗayansa, ko shi ne ma yake tattare da imani gabaki ɗayansa. Shi ne manzo sallallahu alaihi wasallama a hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, qila man ya rasulallah, قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أنا من صلى الله عليه وسلم ياي مقارنة حيث مقبتا دا إيماني كدوبة جرمين إيماني جرمين إيماني ياسا سيد إيماني أجل سجاة الجنة شيسا باين أنجم سكة أموتا تكموتا الله سبحانه وتعالى يشكي أجي أكار بنجكوة أفتر دا دوان دا أزوج يسا خودا أبوي مسكال ذراني na imani a fitar da shi wannan yana nuna muhimmancin imani kamar yadda ayar da muka karanta inda mai yikir billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar a lokacin da ake mukaranan shirka da kuma danne haƙin makwabta to anan kuma ake mukaranan imani da kuma kula da haƙin makwabta manzo sallallahu alaihi wasallama ya rantsi yace ina rantsewa da Allah ba mu'mini bane bai yi imani ba ya kare cewa ina rantsewa da Allah bai yi imani ba ya kare cewa ina rantsewa da Allah ba shi da imani to sahabbai radiyallahu ta'ala anhum suna son san dawamin so yake shi ne sai wani su yace ya ma'aikin Allah wane ne kuwa wannan wane ne kuwa wannan har sau uku kake cewa ba shi da imani ba shi da imani ba shi da imani wane ne kuwa sai manzo sallallahu alaihi wasallam yake shi ne dukkan wanda duk wanda makwabcinsa bai tsira da fitincinsa ba bai tsira da masifinsa ba ko sharrinsa ba saboda bawa'iq jan'i ne na ba'ika ba'ika duk wani abin da za a maka na harshe ko a gangan jiki wanda ba za ka ji dadin sa ba duk abin da za a maka ranka ya bashi shine ake kiransa bawa'iq jan'i na ba'ika to a wannan hadisi wanda shi ma Bukhari da Muslim ne suka rawaito manzo alaihi salatu wasalam bai hada tsakani imani da haƙin makwabta ana ba fassawa abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ne abinda kuke mayar da shi ba komai bane to shi ne komai kai kana ganin ka gama kiliya ka bauta wa Allah kai komai a gobe kiyama abinda kai raina akan sa sai a kama ka a sa ka wuta kado bayan da muka raina haƙin makwabta yadda kuma Allah da manzansa suka girmama haƙin makwabta suke mukaranan sa wani lokaci da imani wani lokaci suke mukaranan sa da musulunci wannan hadisi Bukhari da Muslim ne suka rawaito a wani hadisi daban kuma manzo sallallahu alaihi wasallama manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa shi ma a hadisin Abu Huraira man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jara anan ma yayi mukaranan imani ne da haƙin makwabta wannan lafazi ne na Bukhari a lafazin Muslim falyukrim jara zamu zo mu bayani dalilin da yasa lafuzzukan nan guda biyu suka samu bambanci a takaice a waɗannan ayoyi da waɗannan a wannan aya da kuma waɗannan hadisai manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana muhimmanci da girman da haƙin makwabta yake da shi sai kuma katsuwar haƙin makwabta haƙin makwabta sun katsu zuwa kashi biyu ne kashi na farko kyautata masa mana yi masa abin da yake so kashi na biyu kuma nisantar da shi daga duk abin da baya so saboda wannan kashi ne guda biyu na komai da komai na rayuwa a rayuwa komai baya wuce abu guda biyu in ma abin ya zamanto alkhairi ko ya zamanto sharri ko abu ne da kake so a maka ko kuma abu ne da baka so kada a maka abubuwan nan guda biyu to hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wanda suke magana akan haƙin makwabta sun yi magana a waɗannan bangarori guda biyu bangare na farko kyautatawa makwabci za mu karanta hadisan da suke magana akan kyautatawa makwabci sannan mu yi istinbadin nau'o'in kyautata masa da hadisai masu yawa sun yi magana akan kyautatawa makwabta daga cikin waɗannan hadisai hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا أنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما يتزام زومي شرح من حديث تاي بياني أتوني أبو هدية هدية لتكي سوت باوا makwabtanta. Saboda ta ce, ya mahaifin Allah ina da makwabta guda biyu. Wanne ne daga cikinsu ya dace na ba wa hadiya, haka ce uhudi, kyauta, abin da yake da daraja yake da kima ga ba wa mutum shi ne ake kiransa hadiya. In abin ba ni da kima shi ne ake kiransa sadaka. A gani, shi yasa in ka duba kalima ta sadaka, kalima ta hadiya ma'anarsu daya ne. Sadaka ka dau abu ka ba mutum kyauta, ba kana bukatar ya mayar maka ba. Hadiya ka dau abu ka ba wa kyauta. Amma bambancin sadaka da hadiya shi ne sadaka wani abu ne wanda ba shi da daraja, ba shi da mutunci. Kamar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce, dati ne, dati ne shi ne sadaka. Amma hadiya tashasshen zuciya abu mai kima mai daraja wanda za a baka. Shi yasa sadaka ana wa, sadaka ana yi wa talakawa ne da miskinai da masu ƙananan ƙarfi. Amma hadiya ana wa hatta masu kuɗi, sarakuna, manyan mutane. Shi yasa ma shi zakka da ke sadaka ne ba a ba wa mai kuɗi sai talaka. Saboda waɗanda Allah ya gane su takwas na duk masu matsala ne, mabukata ne, shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce a ba su. Shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam baya cin sadaka. Saboda sadaka datti ne, kazanta ne, kamar yadda ya ambace shi a wasu hadisai. Baya cin sadaka, in ka zo ka baya abu kake sadaka ne baya, baya karba. Haka nan ahlul baitinsa gabaki ɗaya. Amma idan ka ce hadiya ne, saboda abu ne mai kima, abu ne mai daraja, zai karba ya ci. To a nan manzo sallallahu alaihi wasallam radiyallahu ta'ala anha cewa ta yi fa ila ayyihima ufudi, ufudi. Ta yi amfani da kalima ta hadiya da ta yi amfani, ba ta ce fa ila ayyihima a tasaddaq ba. A nan wannan hadisin yana nuna mana duk abin da kake yi masu kima, masu daraja wa kanka ga matanka da yaranka, irinsu za ka dinga yi wa makwabtanka. Duk kyautatawa ne mutunci da za ka yi wa ‘ya’yanka da matanka, irin wannan za ka yi wa makwabtanka. Alal misali, makwabtanka masu ƙananan ƙarfi ne, a lokacin da za ka ciyar da su, ka dafa abinci mai daɗi mai kyau, abin da za ka ci shi za ka aika musu. A lokacin da makwabtanka masu ƙananan ƙarfi ne, ba su da kayan sallah wanda yaransu za su sa, kayan sallah shadda mai tsada da ka ɗinka wa kanka, ka ɗinka wa ‘ya’yanka da matanka irinsa, za ka ɗinka ka ba wa ‘ya’yansu da kuma matansu. Haka nan duk wani abu mai daraja mai kima wanda za ka yi wa kanka da matanka da ‘ya’yanka, haka za ka yi wa makwabtanka. Mun fahimci wannan ma’ana ne a kalimar Aisha da take uhudi, ba ta ce su ila ayyihi ma a tasaddaq ba. An gane, saboda gundarin kalmomi su suke ba da ma'anan hadisai da ayoyin Qur'ani. To abin tambaya shi ne a nan, ba wai abin da mu muke amfani da shi ba, abu ma da ba ma so, abu ma marar kima, marar daraja, a yanzu shin muna kyautata wa makwabtanmu da su? Mutum ne fa yanzu zai wuni, zai wuni bai ga makwabcinsa ba, kai zai kwana ɗaya, biyu, kwana uku bai gan shi ba, ba ruwansa. Ba zai tambaya shi ina yake, ina yake, ina lafiyarsa ko ba shi da lafiya ba. Ya san makwabcinsa ba shi da abincin da zai ci, ga buhuhuna a gidansa a jere. Kwano ɗaya, kwano biyu ya ɗauka ya aika masa, ba zai bayar ba. Ya san makwabcinsa ba shi da itacen da zai dafa abinci yana ci. Ya sani. Amma ga itace a lodi-lodi a gidansa a tafiye, kai kai shi ya ɗauke ne ga makwabcinsa, bai sani ba. Kai wasu lokuta ma saboda sakaci ma makwabcinka ne yana kusa da kai, galibi kakan iya sanin, galibi kakan iya sanin halin da yake ciki, hatta ko da baka tambaya ba. Saboda mutumin da yake normal yake ciniya ɗin nan, ka gan shi ma za ka iya ganewa yana cikin matsala ko bai da matsala, za ka iya ganewa. Idan kuma ta nan baka gane ba ma, kakan iya ganewa hatta ko da a hayaƙi ne, da safe ka ga hayaƙi, baka ga hayaƙi yana tashi ba ko ba a cikin gidansa, wannan alama ne na cewa da safen nan ba shi da abin da ‘ya’yansa za su karya da matansa. Kai in ba da baka gane da waɗannan alamomi ba ma, wajibinka ne ka tambayi makwabcinka irin halin da yake ciki. Wani lafiya ko kana lafiya, lafiya kana, ba dai matsala ko ba matsala, ba wani abu, da in fa akwai ta fada, muna da ba haƙƙi na makwabtaka, wajibinmu ne za mu bayar. Kamar waɗannan abubuwa gabaki ɗaya للأسف الشديد أبن تكيشي مو مسلمين من قولة تكيشي كباكيا تكيني أنا آية تكيشي فإذا أي هما أوفتي بيانا سيد وكالا بيانا أولي حديثي دبنكما حديث أبو ذر رضي الله تعالى عنه منذ صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتآحد جيرانك مسلم يا رويته يقول يا أبو ذر إذن أكدف رومو أبن دائي كاين دائي مرقة رومو أبن دائي دائي كي يويت روانسا كدي كان على ربا وما قبتك أنا أبن دائي في المساجيني أنا تدوم أبن دائي كدفا كاين دائي كدا كتكي كدي كركتي كدي حتى قولا ذاك رجي ذاتم وانا أبندا تدفع بك سبولا ميا إذن ييوا أكا زبا فلا رامس الواي ييوا ينا رجي دادي إذا ميا نسونا بايا دادي كاتبت ما بنت نسونا لدادي سبولا كاتو تكون ستا تكون ينجا الواي تكون نعدف ميا دشي جنما دكاين ميا دا زبا بايا دادي سبولا يوا ميا kama manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce ka da karegewa kanka jin dadi saboda makwabtanka su samu ku duba hikima ta manzo sallallahu alaihi wasallama maraka yayi magana akan miya ne da dan romo ko kayan dadi da za a dafa akan sa yake magana amma a haka zaka ga ba wani abu bane ne abin da amma kai kaji so ayi karamin miya ne dadi kai da ayyanka da matanka ku ci kawai amma manzo sallallahu alaihi wasallam abin da yake bugata da kai ko da zaka rage zakin wannan miya kai yawai ta ruwan sa ka dan rarraba wannan miya din ga makwabtanka misali da zaka kai miya kai yawai ta ruwan sa a cikin makwabtanka akwai wanda yake tunanin wai yaya zai ƴaƴan sa ko matan sa su karya yana da dan naira 20 din sa ko naira 40 duk abin da aka siya da shi to ba zai isa ba amma lokacin da ka dauko dan wani kwano ka dan zuba miya a kai gidan wane ka zuba miya a kai gidan wane ka zuba miya a kai gidan miya a kai gidan wane to wannan miyan nan da ka aika din nan ko da kana gaba komai bane da dan naira 20 din sa ko 40 din sa miyan in yi sa to a ce a siya burodi mana na naira 20 ko na naira 40 to wannan burodi wannan naira 20 din da ko 40 din nan sai yayi amfani sakamakon ko sanadiyar aika wannan miya din sai a dangwala wannan burodi an samu abin da zaka riya amma idan baka aika ba sai a rasa me za a siya wanda zai isa saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam yake da hikima kuma baya raina ajin da zaka yi bawa makwabtanka ko mun karancin sa saboda wani abin da kai abun ka fa ba komai bane to komai ne abun mu ne تكيل يكرا أبو ذر يا أبا ذر إذا سبقت مرقة فأكثر معها وتآهد جيرانا كدي ما قلت أنك سألنا ربا مصر كودا زاكي دا دائم ونن ميات زيرك أما يزو سابو دفع بلسمو ندائي كاين دائم مريش قوفة مساسة كدا هربا ما سوى لوكة أنا سلما كوبا ما سوى يا لما قلت ألوكة سناشيقا kai wasu ma idan aka dafa abin dadi za a tara yara a sa su daki a sa a gaban su a dinga lallekawa ko da wani yaro zai shigo akwai wa yara ruwa to ga manzo sallallahu alaihi wasallama manzon rahama abin da ya karantar da mu ya kira abu dar ya umarce shi da wannan umarni ne muhimmancin gaske har abu dar ya kasance yana alfahari yake cewa ba zan manta da wasiƙi da umarnin da makaunacina masoyina sallallahu alaihi wasallam ya bani ba a duk lokacin da ya dafa abinci ko min karancin abin da ya rarraba wa makwabtansa gaba ki har ya rasu radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan nau'o'in kyautatawa kenan a wani hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisin Abu Huraira yake cewa la taqiranna jaratun li jaratiha walau firsanaka Bukhari da Muslim ne suka rawaito. Yace kada makwabciya ta raina abin da za ta ba wa makwabciyarta. Koda sawun ko da sawun ko kuma kohotan a akuya ne kun ga anama ga baki ɗayan sa babu naman da ba shi da daraja kaman kafafuwa mana gun da ake yayyankewa ko abin da ake kiransa kai da kafa shi yasa dama ba a makin sa ba kata garin nan in ka tambaye wasu waɗanda suka suke da ɗan shekaru za su baka labarin lokacin da in aka dafa akuya za a tattare kai da kafa duk abin ne su da kayan ciki ba su ta yawa sun gani da idanunsu a garin nan ma sawun akuya ne ko hutun akuya ne in aka dafa kada makociya ta raina abin da za ta ba makociyarta ta linka wa makociyarta a nan manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce makociya da makociyarta saboda galibi mata sun fi da zanta gida kai namiji kuwa in ka fita da safe wasu harkokin ka wani wasu lokuta ba za ka zo ba sai da yamma amma mata jinjin suna gida da saboda haka ya umarce su mata saboda yana bukatar kowanne lokaci ana kula da ba haƙƙin makwabta duk abin da aka dafa a gida abin mai gawa makwabta su kuma mata su ne waɗanda suke da tsaftar gida saboda haka ya umarce su kar ki manta ya ce ƴar uwa musulma duk abin da kika dafa kar ki raina komai karancin abin da za ki gani rarrabawa makwabtanki ko da ma kohotan akuya ne abin da ma ba nama na kirki a ci ba wani abu za a ci ba a lokacin da aka ci shi waɗannan hadisai suna nuna mana ɓangare guda na kyautatawa makwabta wannan ɓangaren kuwa shi ne duk abin da yake na bayarwa abu mai kima abu mai daraja ko kuma idan mai kima mai daraja bai samu ba duk abin da ya samu kada a raina ana kula da makwabta ana mimmiƙa musu wannan shi zai kulla ƙauna tsakanin makwabta su so juna ko hatta bayan rasuwan wasunsu suna tunawa da su akai akai suna musu addu'a waɗannan hadisai da muka karanta hadisin Abu Dharr ya yi magana akan maraka ɗan romo ko miyan da za ka yi hadisin Abu Huraira ya yi magana akan kohotan akuya hadisin Aisha kuma sai ya yi magana akan abun da yake da kima yake da daraja idan ka haɗa waɗannan hadisai abin da za su baka shi ne abin da aka fi so ka kana kyautata wa makwabtanka ko kana bawa makwabtanka shi ne abin da kai ka fi so abu mai kima abu mai daraja amma idan imaninka bai kai haka ba ko ƙarfinka bai kai yin haka ba to kada ka raina abin da za ka basu komin ƙarancinsa kana basu kana kyautata musu sannan kuma zai shiga ƙarƙashin waɗannan hadisai duk wani abin da ya shafi zamantakewa idan rashin lafiya ne makwabcinka ya kama shi ka ce kana duba shi kana gaishe shi ka san halin da yake ciki idan kuma ba shi da kuɗin magani kana da shi ka yi magungunan da zai amfana da shi idan ba ka da shi ka masa hanya ko ka yi wa wani wanda yake da ƙarfin yi masa ya zo ya masa sannan da safe idan ba ku haɗu da makwabcinka ba kun gaisa da yamma in ka zo gaban nan ka shiga gidanka kana bincike wane ko yana nan kana sanin halin da suke ciki ko idan baka gan shi a masallaci ba kana bi kana tambaya kana sanin halin da ke ciki saboda idan baka san halin da ke ciki ba za ka bada haƙƙinsa ba idan baka san halin da yake ciki ba dan idan ba abinci a gidansa haƙƙi ne a kanka daidai ƙarfinka ka taimaka masa da abinci in ba yi da itacen dafa abinci ma haƙƙi ne a kanka ka taimaka masa in ba shi da lafiya haƙƙi ne a kanka ka taimaka masa to ta yaya za ka taimaka masa ka ba shi haƙƙinsa alhali ba ka san halin da ke ciki ba saboda haka wajibi ne kowanne makwabci ya dinga sanin irin halin da makwabcinsa yake ciki saboda ya bada wannan haƙƙi nashi mai girma wannan ɓangare guda kenan na kyautatawa ɓangare kyautatawa makwabta amma a yanzu za mu ga mun yi watsi da waɗannan abubuwa gaba ɗaya za ka ga a makwabta akwai marayu ma waɗanda an bar su iyayen su ba sa nan lokacin sallah zai zo zaka ga wannan gida yana kiwaye da gidaje wadanda suke da karfi amma tuna cewa maboki na wani ya da su ga ayyansa ga matansa ya bari ba su da kayan sallah ba zai tuna ba zai ji shi ko kai ne ki masu tsada wa matansa da ayyansa ya zuba musu ido fabin da take imani ina ne shin ya rage abin da yake so ya siya wa kansa da matansa din da kuma ayyansa a ragowar kudin kuma ya dinkawa ayyan makwabtansa wadanda da Allah marayu ne ko kuma ba marayu bane iyayen suna da abako ba su da karfi ne misali in kaje ka dinka wa kanka da ayyanka da matansa yadi wanda kowanne yadi ana siyar da shi naira 1,000 ina ne kun ka siya muku yadin da ake siyar da shi naira 500 a 500 din da ya rage ka samu wa ƴaƴan makwabtanka da matan makwabtanka wadanda ba su da karfi amma yanzu da ke ba imani mun ajiye karantarwar da Allah subhanahu wataala ya mana mun ajiye karantarwar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya mana gabaki daya mu ba mu ji dadin ba makwabtan namu kuma ba su ji dadin ba duk a rayu cikin kunci cikin wahala saboda baya yiwuwa maka danne haƙin wani ke ka ji dadi shi ne za ka ga masu kuɗin ma yanzu ba dadin kuɗin suke ji ba kullum cikin tunani kullum cikin matsala ga kuɗin ba jin dadin ba saboda akwai wasu haƙoƙi da yake rataye a cikin wannan kuɗi ba a fitarwa bangare na biyu kuwa shi ma manzo sallallahu alaihi wasallam a hadisi masu yawa ya yi magana a kan su shi ne bangaren nisantar da sharrinka ko rashin musgunawa ko rashin cutar da makwabcinka wannan shi ne haƙƙinsa na biyu a cikin waɗannan hadisi hadisin da muka fassara ta zo wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yu'min wallahi la yu'min wallahi la yu'min kila ya kila bil ya rasulullah qala alladhi la ya'manu jaruhu bawa'iqa daga cikin wannan hadisi ga wannan hadisi bawa'iq yake ne da bai'ika duk wani abin da idan ka aikata mutum ransa zai baci zaka musguna masa to wannan abu shine ake kiran sa bai'ika yake sa bawa'iq haka na hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'di dara fala yu'di idza kalima ce sabila wanda duk wani abu na cutarwa abin a harshe ake fadan sa ko aikata shi ake yi ko kasancewa yake duk wannan duk abin da dai in ya faru ko kai ki zaka cutar da makwabcinka zai shiga karkashin kalima ta yu'di anan ma idan muka duba za mu ga kusurin mu kaɗan ne daga cikin makwabci wanda yake yi da makwabtansa kai galibin musulmai yanzu zaka zo ka samu ba su da abokan gaba ko abokan hasada kamar makwabtansu galibi hanyoyin cutarwa kuwa tana kala za ka yi wani abun ma da gangan saboda ran makwabcinka ya bani ka koma gefe kana dariya tana da ɗan isra a rabu da maganin ta kenan kuma Allah subhanahu wataala a qur'ani ya yi nasi a cikin haƙoƙin mutane guda tara sai mata haƙƙin makwabta ka waiwaya ka kyale qur'ani duk waɗannan hadisan da muka karanta ka yi wajibi to anan manzo sallallahu alaihi wasallam ta yace alladhi la ya'malu jaruhu bawa'ika duk wani makwabcin da makwabtansa ba sa tsira da shirinsa to wannan ba shi da imani ba mumini bane kuma da imani ake shiga aljanna kenan ba zai shiga aljanna ba duk ibadunsa da ayyukan da yayi inda zai same su normal daidai a gobe kiyama wannan haƙƙi sai ya hana shi shiga aljanna waliyazu billah daga cikin nau'o'in cutar da makwabta abu ne sanannu idan kai ka kasance mai fushi ne kada makwabcinka ya ga fushinka kana tafowa a unguwarka to ka zubar da fushinka duk fushin da ka ɗebo kana isowa a unguwarka ka zubar da fushinka saboda idan baka zubar da fushinka gabanin ka zo ba za ka haɗu da wasu makwabtanka su ga fushinka ka murɗe musu fuska ko ka wuce ko ka musu sallama ba su wani kwayo lafiya ka shiga haƙƙi sannan kuma daga cikin haƙƙin makwabcinka kada kana kwashe fata rana tsaka ko lokacin da a farki ake wayin wannan kwatan ka dinga cutar da su ko ka kwashe shadda ya cutar da makwabtanka dukkan waɗannan ayyuka waɗanda za su cutar da makwabta ka bari kana yin su sakar dare lokacin da duk suna bacci cikin dare a nemo ma'aikaci ya tona rami ya kwashe shaddan nan ya binne haka gari ya waye ma shikenan babu ma wanda zai ji warin komai cikin dare a kwashe kwata gabannin gari ya waye karnin sa ma ya iska ya tafi da shi amma za mu zo mu ga a yanzu sakar rana saboda rashin mutunci da rashin sanin haƙƙin makwabta kawai wani makwabci zai zo ya ce kawai shi kwatar da zai za kwarfe ko za kwarfe masa shaddan ba sakar rana ya ta cutar da dubban makwabtar ba a don ne yana da hatsarin gaske daga cikin haƙƙin makwabta abubuwan da suka shafi kallace-kallace ko abubuwan saurara idan ya kasance ka kunna ko rediyo ne ko bidiyo ne ko ka rage wannan volumin daidai da yadda kai za ka ci kar ka ɗaga shi ka buwayi mutane anguwa saboda wani makwabcinka a wannan lokaci karatun Qur'ani yake yi wani sallah yake yi wani kuma suna jira ne da bakonsa daga muryan nan da kai volumin da ka ɗaga ko na bidiyo ko kuma na rediyo da makamancin wannan zai kai zai shiga hakkinsu wannan duk abubuwa ne wanda ba ma la'akari da su haka na duk wani abin da ka san ba shi da daɗi ba shi da kyau haka duk wani abin da ka san yana cutar da makwabcinka a harshe ne wannan abin yake kasancewa ko yin sa ake ko a gabbai ne to a wannan lokaci kana kula kada ka cutar da makwabcinka ka shiga cikin wannan hukuba wanda manzo sallallahu alaihi wasallama ya rattabawa duk wanda ya cutar da makwabcinsa shine hukubar rashin imani sannan kuwa kana ɗaukan ƴaƴanka da kuma ƴaƴan makwabtanka duka tamkar ƴaƴanka ne duk abin da ka san idan ka aikata wa ƴaƴanka za su ji daɗi to wannan abu ya kasance kana aikata wa ƴaƴan makwabtanka idan kuma ka ga wasu abubuwa ƴaƴan makwabtanka suna yi marar kyau kamar ƴaƴanka kana hana su kada ka zuba musu ido ka ce ai ƴaƴan wane ba su da mutunci ba su da tarbiyya ai haƙƙin tarbiyyantar da su kai ma yana kanka saboda akwai haƙƙin makwabtaka saboda haka duk wani abin da ka san za ka yi wa ƴaƴanka to ka kasance kana wa ƴaƴan makwabtanka haka nan a lokacin da za ka kawo tsaraba ko abu laguro ne kada ka manta da tsarabar makwabta ka ce wannan na gidan wane wannan gidan wane wannan gidan wane duka har haɗo ka bawa kowa domin wannan shine abin da waɗannan hadisai da muka karanta suka karantar da mu sannan kuma a ƙarshe abin da muke so mu yi bayani a kai shine maratib na makwabta makwabta suna suka kama wani makwabcin ya bi wani makwabci din daraja hadisin Aisha da muka karanta dazu hadisin yana karantar da mu maratib ko kuma matsayin makwabta makwabtanka suna da yawa wasu malamai suna cewa makwabtanka ta kowanne bangare gabar da yamma da kudu da arewa gida 40-40 duk makwabtanka ne gabar ka gida ya gida ce 40 duk makwabtanka ne yamma ma haka arewa haka kudu haka kowanne bangare gida ji 40-40 duk makwabtanka ne mun ga kenan makwabtanka suna da yawa shi yasa wasu suka ce wal jari fil qurba yana nufin makwabtanka wanda dangan su da dangan gidanka a hade ko katangan su da katangan gidanka a hade su ne wal jari fil qurba wasu malamai suka fassara ta wal jari junub shine sauran makwabtanka wanda dangan su da kuma dangan gidanka ko katangan su da naka ba su hade ba su ne wal jari junub a fassara wasu malamai sannan sai shiga karkashin wannan makwabtanka na kasuwa na shaguna wanda shagonka yake kusa da shagonsa ko kun sana'arka yake kusa da kun sana'arsa ko kuma kuna zama a gudaya waɗannan duka zai zo ya kasance makwabtanka ne waljari jirudi a wannan fassara din haka nan makwabtanka na wurin zama wani wuri ne wanda kuke haɗuwa saboda wasu abubuwa ko mutum ne yake haɗa ku ko zama ne hira ne yake haɗa ku ko karatu ne yake haɗa ku to a duk lokacin da kuka zauna da mutane gabanin ku wace to ku makwabtan juna ne wannan makwabtaka shine wajari zunubi kun ga kenan makwabtaka hawa ne akwai makwabtaka wanda yake makusanci akwai makwabtaka wanda yake manisanci saboda haka wannan aya ta nuna mana maratibin makwabtaka kamar yadda hadisin Aisha da take cewa inna li jarayni fa ila ayyihima uhdi wannan ma yana nuna a maratib ko matsayin kowanne makwabci manzo sallallahu alaihi wasallam sai ba ta ansa yake ila ayyihima ila aqrabihima min baba zaki ke ba da wannan kyauta naki ga makwabcinki wanda gidansa ko kofar gidansa yake kusa da kofar gidanki kun ga nan yana nuna makwabta matsayi ne hawa ne kuma sannan annabi manzo sallallahu alaihi wasallam yana nufin kowanne makwabci yakan samu wanda yake kofar gidansa ya ci kusanci da wani kofar gida daga bisani kai a lokacin da kake da wani abu guda ɗaya kan kana so ka kyautatawa ko ka bada haƙƙin makwabci da wannan abu to sai ka duba makwabcinka wanda kofar gidansa da kofar gidanka sun je kusa misali bai wuce taku ɗaya ba kofar gidansa da kofar gidanka sai ka bashi saboda darajar sa ya fi makwabcinka wanda kofar gidansa da kofar gidanka taku uku ne ko hudu ne ko biyar ne saboda lokacin da makwabta suke yawa ana so a kyautata musu ko a bada haƙƙinsu abinda za a bayar nan guda ɗaya ne to ta wannan hanya ne ake ganewa za a bawa saboda haka sanin kusancin kofar gidanka da kofar makwabcinka yana da muhimmanci saboda irin wannan rana sannan hadisin da al-Imam Bazzar ya rawaito a Musnad nashi daga hadisin Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ya manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-jaru salasa jarun lahu haqqun wahid wa jarun lahu haqqani wa jarun lahu salasatu huquq manzo sallallahu alaihi wasallam yake makwabci kala uku ne akwai makwabcin da yake da haƙi daya akwai makwabcin da yake da haƙi biyu akwai makwabcin da yake da haƙi uku yake wal jaru alladhi lahu haqqun wahid huwa jarun mushrik makwabcin da yake da haƙi ɗaya shine makwabcinka harne makwabcinka ne harne to yana da haƙi ɗaya kan yake da shi lahu haqqul jawab yana da haƙi na makwabtaka kawai kun ga wannan yana nuna makwabcinka ta ko da harne ne duk abubuwan da muka bayyana na haƙin nan na kyautata masa ko na nisantar da sharrinka ko fitintinunka gare shi wajibi ne hatta ko da ma harne ne wanda ba musulmi ba ne yake wa jarun lahu haqqani huwa jarun muslim yake ja makwabcin da yake da haƙi guda biyu shine makwabcin da yake musulmi lahu ja'u lahu haqqul jawar wa haqqul islam yana da haƙi na makwabtaka yana da kuma haƙi na ƴan uwantaka na musulunci yake wa jarun lahu salasatu huquq huwa jarun muslimun du rahim yake makwabcin da yake da haƙi guda uku shine makwabci musulmi sannan kuma dan uwa ko dangi lahu haqqul jawar wa haqqul islam wa haqqul qaraba wannan yana da haƙi guda uku yana da haƙi na makwabtaka yana da haƙi na musulunci kasancewa addinin ku dai ne dukan ku musulmai ne yana da haƙi na ƴan uwantaka saboda haka waɗannan nau'o'i ne guda uku na makwabta fa'idan sanin waɗannan maratib ko matsayi da kowanne makwabci yake da shi shine a lokacin da kake da abu guda ɗaya kan na kyautatawa makwabci kake so ka ba wa wani makwabcinka a wannan lokaci za ka duba wannan abun wanda za ka ba wa shine makwabcinka wanda kofarsa ya fi kusanci da kofarka ko kuma makwabcinka wanda yake da haƙi guda uku ko idan ba ka da makwabci wanda yake da haƙi guda uku to makwabcinka wanda yake da haƙi biyu to ta wannan hanya ne za ka gane wa za ka kyautatawa a lokacin da hakan ya kasance abinda wadannan hadisi guda biyu suke nufi shine idan kai makwabcinka wannan ka fi kusanci da shi da kowa zaka ba shi abinda kake da shi guda ɗaya na sautatawa to zaka samu wanda baka ba shi ba kuma kofarsa ya fi kusanci da wani shi ma wani idan irin wannan ya same shi zai ba daga bisani kowa kenan zai samu sannan kuma yana nuna makwabcin da yake da haƙƙi biyu ya ji makwabcin da ke da haƙƙi ɗaya wanda yake da haƙƙi uku ya ji makwabcin da ke da haƙƙi biyu waɗannan baratun su ne da kuma matsayinsu domin ta wannan hanya ne za ka zo ka samu ka san yadda za ka kyautatawa makwabtanka a lokacin da kake da abin kyautatawa guda ɗaya amma a lokacin da kake da ƙarfin yi musu gabaki ɗaya to ko da gidaje 40-40 din da muka ambata gabar da yamma da kudu da arewa waɗanda suke makwabtanka in kana da ƙarfi kuma za ka iya yi to za ka kyautata musu gabaki ɗaya wannan bayanin da muka yi na fassarar waɗannan hadisai guda biyu suna magana ne akan lokacin da kake abu guda ɗaya kan wanne makwabcinka za ka ba a wannan lokaci ne za ka zo ka duba kusancin kofa ko ka zo ka duba wanda yake da haƙƙi da biyu ko kuma wanda yake da haƙƙi guda uku amma idan kana da hali kana da dama za ka kyautatawa makwabtanka ne gabaki ɗaya hatta ko da gidaje 40-40 ɗin da aka faɗa gabar yamma da kudu da arewa to a nan za mu zo mu fahimci cewa haƙƙin makwabci yana da girma sosai yana da kuma haɗari domin girmansa ne ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya haɗa alaƙar makwabtaka da kuma imani ko alaƙa tsakanin makwabtaka da bauta maza yadda bautawa Allah subhanahu wa ta'ala da imani suke da muhimmanci haka nan kula da haƙƙin makwabci yake da muhimmanci yadda bautawa wani Allah ko shirka yake da hatsari da kuma yadda rashin imani yake da hatsari to haka nan rashin kyautatawa makwabci yake da hatsari da fatan Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda muka ji zai sa mu gane hatta a wannan daren mu canja mu'amalarmu da muka saba muna yi da makwabtanmu cikin abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu a ayar da muka karanta da kuma manzo sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu a waɗannan hadisai da muka karanta tare da sanin mun karanta kaɗan ne daga cikin hadisai masu tarin yawa waɗanda suke magana akan haƙƙin makwabtaka wannan shi ne ƙarshen abin da muke so mu isar sai dai ga wasu saƙonni a gabana wanda ya zo a gun kwamiti na shari'a na guru za mu karanta saƙon saboda ya shiga kaset wanda ma bai halarci wannan karatu ba a kaset ne wannan saƙo ɗin ya isa wajensa wannan saƙo ne da yake hannuna yana magana ne wasu bayan Allah sun je sun yi bincike sun gano wasu abubuwa da kamfanonukan Denmark suke yin su kuma waɗannan abubuwa suna nan muna mu'amala da su kullum shi ne kwamiti na shari'a suka yi kira musulmai gabaki ɗaya ba wai na guru ko yobe ba ma a ko'ina waɗannan abubuwan da suka binciko na cewa wannan ƙasa Denmark da ananniyar ƙasa wace ta yaɗa cin zarafin manzo sallallahu alaihi wasallama a nisanci waɗannan abubuwan da a ƙasar ake yin su kuma suna nan a cikin musulmai suna siya suna amfani da su saboda idan mu musulmai muka ce ba za mu siya ba a kan tuna ƴan kasuwa kuma ba za su siyo a kan su kawo ba kai ne kake karki sai kaga wannan ai wannan a Denmark ake yin sa kake siya aka ce babu ba wani abu sai wannan da za ki to na hakura da shan wannan abu wani ma ya shigo ya kisiya wani ma ya shigo ya kisiya kai ne karki kaje Kano za ka siyo ne to daga bisani wannan kasa din sai ta tana arzikinta ta wannan hanya ma ya kare saboda kayayyakinta da take aiki take yi take turawa kasashen duniya ba musulmai ba za su siya kamar yadda halin da ake a yanzu wannan kasa ta tana arzikinta ta dawo tana baya suna nadama suna ta kuka da irin abin da yake samu su wannan abubuwa da suka binciko wanda wannan kasa da ananiya take yin su akwai madara mai suna dano akwai madara mai suna nido kowa ya san shi akwai kuma luna akwai nido wadannan nau'o'i guda hudunnan gabaki daya ana yin su ne a wancan kasa da ananiya wadanda suka gane hoton ma'aiki alayhi salatu wasalam cewa shi ne shugaban yan ta'adda na duniya kowa ya san me ake nufi da dan ta'adda dan ta'adda shi ne mutum da zai dauka mutane ya ji yana take mutane to saboda haka suke kira musulmai duk inda kake wadannan madara ko wadannan abubuwa da muka ambata a ka sani ana yin su ne a taimak kar ka dauki kudinka ka siyo wadannan abubuwa idan ka dauki kudinka ka siyo wadannan abubuwa ka nuna amincewarka da cin zarafin da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam ba ma wai wannan kasa din ba ma dukkan kasashen da suka nuna wannan drawing din da wannan kasa da annan ne ya kai abinciko a san abubuwan da suke jerawa mu musulmai mu kaurace su ba ma waɗanda suka yada waɗannan hotuna ba kai duk kasashen da muka san sun taimakawa America ta yaƙi Afghanistan da Iraq a yi listinsu a buga arabawa musulmai su kaurace dukkan abubuwan da waɗannan kasashe suka kera tun daga sabulu har zuwa jirgin sama saboda ta wannan hanya ne za a kai ya waɗannan kafirai a samu nasara a kansu amma kullum tattalin arzikinsu yana ta kasashen musulmai yana hannun musulmai idan kuma suka tashi da kuɗin musulmai suke yaƙan musulmai da kuɗin musulmai suke cin zarafin addininsu suke cin zarafin manzonsu sallallahu alaihi wasallam kuma alhamdulillah ni ina da wani takarda wanda da dadewa na samu shi a internet mai suna al-mukafa'at wannan takarda al-mukafa'at duk kasashen da suka yaƙi Iraq suka taimaka aka yaƙi Afghanistan da Iraq ko duk kasashen da suke taimakawa Isra'ila ko kuma Yahudawa waɗanda suke kashe mana ƴan uwa musulmi a Palestine to akwai abubuwan da suke jerawa a cikin wannan takarda sunan abin da kuma kiran musulmai da nisantan wannan abu da waɗannan kasashe suke jerawa tun daga sabulu har zuwa sama wannan takarda ina da shi amma saboda aikin fitar da shi yana da ɗan wahala shi yasa har zuwa wannan lokaci ba mu fitar ba da ke kwamiti jari'a sun nuna ƙoƙarinsu da wannan fitar da wannan takarda idan suka ɗauki nauyi ko ɗawainiyar fitar da wannan takarda za a yi aiki a fassara wannan takarda zuwa hausa da turanci yana da a cikin larabci aka rubuta shi daga bisani a yaɗa shi ko kuma a bayyana shi a irin waɗannan wurare na karatu da fatan wannan kira da suka yi ɗin ya faɗa wa kunnuwan musulmai kuma za su ansa domin nuna takaicin su da abin da aka yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ake wa musulmai a ko'ina wani kira kuma daban har yanzu wanda yake da alaka da wannan wanda mun shayi har yanzu maganan nan da muke akwai musulmai waɗanda za su ɗauki ‘ya’yansu da matansu na aure su je su tankawa arna ko su sa su a makarantar kafirai suna karanta da su a har yanzu maganan nan da ake ‘ya’yanka za ka ɗeba ka kashe kuɗi ka kai makarantar arna makarantar da arne ne kudin da kake kai wannan arnin nan zai amfani da shi ne wajen yakan addinin musulmi zai sha giya ne da shi zai sha sha ne da shi zai zinace ne da shi zai saba wa Allah ne da shi amma ka taimaka masa da kuɗi kuma ka bayi ɗanka shi arne ya tarbiyyantar da ɗanka irin tarbiyyar da yake so na kafin har kwanan da muka samu labarin akwai makaranta mata wanda wani arne a cikin garin nan yaje yayi makarantar kuma wai musulmai ne suke ɗaukan matansu matan aure da ƴan mata ƙanana suke kai su wannan makaranta na wannan arne wai arne zai koya musu boko ko lissafi da turanci wa yake wanda bai iya turanci ko lissafi ba bazai shiga aljanna ba bai fada da irin waɗannan abubuwa ba haƙƙinmu ba ne ko haƙƙin kwamiti na shari'a haƙƙi ne na kowane musulmi in kaga wani da abokin ka ko na kuwan ka ya dau dan sa ya sa makarantar harna musamman wannan makarantar Charlotte din da take hara kaje ki kira shi ka gargade shi ka bayyana masa wannan hadari ka masa nasiha wannan yayi wa wannan wasiya wannan yayi wa wannan nasiha haka za a taru abu ne haƙi ne da yake kan kowa da fata wannan kira ga baki daya kamar yadda aka ji san ansa za mu taƙaita saboda gurewar lokaci أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله ألا يبقى ودن تستشهد ونن ألا كما ونن بكير أكي ألا يا أربك شيشي ألا يسني الخير أكي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
السلام عليكم السلام ورحمة الله تعالى أقول تنبيوي ديو أشياء ديو أمسا كرن ديو الله أشياء ديو أقولي سبو ديو لوكت تنبيه نفر كوي كيشا مالا أنسي ويكلم ماتا بش حرام لي to mala idan matan makwabcinka ta leko zaka wuce ita kuma ita gaje ka zaki gane ta ne ko kuma zaka amsa
alhamdulillah wannan gaskiya wani bala'i ne tukuna ne wanda ya fada wa al'umma musulmai babu alaka tsakaninka da matan makwabcinka ko ƴaƴansa mata balagaku ba alaka tsakaninka da su alaka ta gaisuwa ko shiga gidajensu ko wani abu illa iyaka idan ya kama darura wani abu ne wanda ya faru ga matan makwabtanka ko ƴaƴansa balagagu shi baya gari abin da mahala ya zama to darura ana buƙatar taimakonka taimakonka kuma ba zai yiwu ba sai da haduwa da su ko ganin su wannan abu ta darura ba da suna cewa darura to bi mahadurat ta wannan hanya kai amma in ba ta wannan hanya bane ba alaka tsakaninka da matan makwabtanka da kuma ƴaƴansa balagagu ba alaka tsakaninka da su illa iyaka alaka zai kasance tsakaninsu ne da matanka da ƴaƴansa mata kai kuma alaka zai kasance tsakaninka ne da kuma mazajensu wannan shi ne saboda haka na ɗaya ma bai halitta mace ta gaida mijin wani ba ko ta gaida wanda ba muharraminta ba ne wannan bai halitta ba fala taqbana bil qawli fa yatma'a alladhi fi qalbihi marad wannan da matan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan yaya matan mutane فلا تخضعن بالقول فإذا ما الذي في قلبه مرض بيحدثها بولا سبو دعك حسنا كيدا كذيشيك كما بيحدثها كأنزاب إيكا كودا كيكا وشي إنكا كودا كيكا وشي توتكي لا تكيتو أقبلنا برا تكالا كيشيكا بتو كما وانا شينا عبن دعك بكاتا كذا ما تكالا كيشيكا نعم
سيقو وانا تنبيه كيشيوا ما شغاتني يسال الجمع لكن يسال الأزار رانا الجمع كافو أسوكو دقا جمع وكما دولي سيأسوكو
ba mace ita kadai ba ma duk wanda sallan juma'a ba wajibi bane a kansa yakan iya yin sallan sa gabanin a taso ba ta ba lokacin sallar azhar yayi misali yara kanana sallan juma'a ba wajibi bane a kansu amma ana so ana kai saboda su saba misali bayi misali su mata misali mutiya wadannan duk sallan juma'a ba wajibi bane a kansu to duk wanda sallan juma'a bai wajibi bane a kansa ba in lokacin sallan azhar yayi zai yi sallan sa na azhar ko da ma ba ta su a masallacin juma'a bane amma wanda sallan juma'a ya wajaba a kansa wani uzuri ne daga cikin uzurruka suka hana shi to wannan ne zai saurara sai an taso daga sallan juma'a sai
assalamu alaikum sai kuma wannan yake cewa mutum ne zai sallah sai ya sallah ba tare da yayi kabalu ba to sallar sai ya mala
kullum abin da muke kira mutane akai shi ne su daina tsanantawa a harkar addini Masu sallallahu alaihi wasallam ya hana masu tsanantawa a harkar addini har ya kira su al-mutanaffi'un masu tsanantawa shi ne fa'ida na sanin farilla haramun sunna mustahabi mubahi makruhi wa fa'ida sanin waɗannan abubuwa shi ne ka san mas'alan da za ka tsananta ka san kuma mas'alan da ba za ka tsananta ba duk wani abin da haddinsa bai zamanto wajibi ba kuma wajibi ba a yi ijima'i a kansa ba ko haddinsa bai kai haramu ba har haramcin ba a yi ijima'i a kansa ba babu jayayya ko hayaniya tsakanin musulmai an gane to shi yasa zaka zo kaga galibin hayaniya da rudu da ake a wannan zamani da sunan wa'azi ko da sunan fadakar da mutane ba fadakarwa da mutane bane ba kuma daga addinin musulunci bane ruhu addinin musulunci ne misali a dauko wani abu mustahabi ne ko abin sunna ne ko abin makruhi ne a kafarta mutane a kai ko a nasarta mutane zuwa shirka a kan waɗannan abubuwa ko mutum ya bar mustahabi a ibada ko ya bar sunna a ibada ko ya aikata makruhi a ce wannan ibada ɗin ya faɗi wannan duk tashajjudi ne Allah bai faɗe shi ba manzo bai faɗe shi ba sai aka zananta duk kuwa mutumin da ya zananta to za a zananta masa shi ma an gane to abin da yasa na yi wannan shimfiɗa shine shi kabadu ghayar hukuncin sa a cikin sallar sunna ne abin da zai bata sallah shine in kabar fa'illa in kabar rukuni shine zai bata maka sallah amma in kabar sunna ba ma sallah ba kowanne nau'i na ibada wannan ibadan ba zai lalace ba to yaya har za a zo a sananta a ce shin wai wanda bai yi kabaru ba yayi sallah yana da sallah ko ba yayi sallah wannan tashaddudi ne sanantawa ne me ya hukuncin kabaru da sallah sunna ne ana so kai kabaru a sallar ka saboda manzo sallallahu alaihi wasallam yayi amma idan ba kai ba na dan wannan sunnan ne kawai a sallar ka baka samu ba amma sannan ka daidai kana nan da ladan sa to a dinga fahimtar wannan matsala a san matsalar da wajibi ne da aka yi ijimai a kansa a yi jayayya da mutane a kai ko a sananta a kai ko haramun ne da aka yi ijimai a kai a yi jayayya da mutane ko a sananta a kai amma mustahabi makruhi sunna mubahi ba a jayayya ko ruku ko hayaniya a kai an gane yanzu misali kaga mutum yana zina zaka za ku fashi ma da saboda zina an yi ijimai a kan haramun ne an yi ijimai a kan haramun ne haka mutum yake ba zan yi sallah ba za ka yi jayayya da shi za ka ja hankalinsa saboda me saboda sallah wajibi ne da ake yi ijimai a kan wajibinsa hatta abin da yake wajibi ko abin da yake haramu in dai ba yi ijimai a kan wajibin ko haramcin ba ba jayayya da hayaniya da rudu tsakanin mutane wannan shi ne assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wanda ya saka karfi insha Allah sai kuma ranar asabar muna da shi karatun ya da a masallacin juma'a sannan kuma ranar lahadi muna da shi umdatul ahkam a masallacin mai ziyadi in Allah ya yarda
assalamu alaikum akwai mai tambayan akan cewa bayan ya gama sallar tarawih shin ya halatta ne ya ci gaba da nafil gili ko kuma a idan ya yi wasu nafil gili bayan sallar tarawih din sai ya zo ya kare yin sallar tarawih din ya kuma rama sallar tarawih din kenan idan mutum yayi tarawih ba yana nufin shikenan sallah ya kare bane yakan iya yin wasu nafilgiri a lokacin da ya tashi a cikin dare wannan ba laifi bane abin da ake magana a kai shine ba a yin witiri ne a cikin dare daya a lokacin da kai sallar tarawih tare da witiri to a lokacin da ka tayi sallah cikin dare na tafi cikin dare ba a bukatar ka maimaita witiri za ka yi wasu nafil gidan ka daban ba tare da tayi witiri ba an gane witiri ne ba a yi a dare ɗaya so biyu ba na nufin in ka gama sallar tarawih shi ta nan ka yanke da nafil gidan bane teori mai tambayar cewa wai shi ne ya waye gari bai ji labarin wata ba sai da safi haka sai ta ce dai cewa an ga wata to shi ne yake tambayar matsayin azumin sa ya yake wai mutum ne ya waye gari bai ji labarin wata ba sai da safi yaya azumin sa yake a lokacin da ka waye gari baka da labarin wata idan da safi ka samu labarin cewa an ga wata za ka kame bakinka saboda girmama watan Ramadan an gane inda baka kwana da niyya ba idan ka gama azumi za ka rama azumi kwana daya na wannan rana dai amma kana jin cewa an ga wata to a wannan lokaci za ka kame bakinka ka hana kanka ci da sha tamkar wanda ya kwana da niyya amma azumin wannan ranan za ka rama bayan watan Ramadan sai kuma mai tambayan mutum yana da azumi sai ya zauna yana zage mutane shi shi ne ake son matsayin wannan mutumin azumi zage-zage da ashir baya ba ta azumi an gane amma yana rage ladan azumi din an gane malamai sun yi shari wa hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda bai bar kaulu zirin zuru da karya da jiba da sauran kaba'irai a cikin azumin sa ba gwara ma ya ci ya sha malamai suka ce wannan hadisi ya zo ne a mahalli na tahziri da tahdidi da tawbi an gane saboda hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam suna da hanyoyi daban-daban akwai hadisin da zai zo ya bada hukunci akwai hadisin da zai zo ya yi tahdidi ko ya tsoratar ko ya yi wa mutane fada an gane misalin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan lam tasayi fatna ma jida in baka jin kunya kai komai duk abin da kake so wannan ba yana nufin annabi ya umarce ka in kana so ka je ka tafiya kai kariya kai jin duk abin da kake so ka je ka bane tahdidi ne da taube ne an gane saboda haka wannan hadisi ya tsoratar da masu yin azumi ne da kamar yanda suka kame gaban su suka kame a cikin su da cikin su ba ta ci ba ta sha suka hada kansu sha'awa to haka nan su kame gaban su kada su wuni suna karta suna da azumi a baki ko kada su dinga yi cin nama mutane ko su dinga yin kariya ko sauran kabarai amma hakan ba zai bata wa mutum azumin sa ba amma zai rage masa lada ya kasance ladan da zai za a rinta masa na azumin sa kadan ne saboda haka a kiyaye a lokacin da ake cikin azumi a kaurace duk abin da ake yi a koma masallaci in ma a shagon ka kai dan kasuwa ka dau tarbinka ka yawaita istighfari ka yawaita salatu annabi ka yawaita la ilaha illallah ko ka buɗe qur'ani kana karantawa maimakon ka zauna kuna ta hira a majalisa ko a daba ya kamata masu azumi su kaurace da waɗannan abubuwa amma baya ba ta azumi
sai kuma mai tabbatar cewa wai wata mata aure ce sai dai ta mace ta yi zina wai shi mai tabbatar shi ne wai mutum ya yi zina da ita a karshen sani to a nan ko me yake nufi da zai nan da yamma ce sai zina kuma shi mutum yake cewa wai zina da ita a karshen sani yake cewa ita mata aure ce
amma akwai tambayan nan akwai abun dubawa a ciki saboda yaya mutum zai yi zina a rashin sani hakan yana yiwuwa akwai abin da malamai suke kiran sa shubha wanda ake cewa da shubha ana daukewa mutum hati an gane misalin sakine kun